Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Juma'a 19 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafadar su, Zara ba makanin labarai.
Hadiza, a jiya Alhamis, kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba. Sannan a jiya Alhamis, manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa 'yan majalisa Amurka cewa katsalandan din kasashen waje da ake a shafukansu ya canza matuka. Baya ga haka, an tabbatar da wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan sun hudu da aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci.
Tukanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa an saki Nasra Ashir na gamayyar kungiyoyin arewa a ranar Talata 16 ga watan nan. Jami'an tsaron Najeriya suka yi awon gaba da shi. Bayan haka kuma, za ku ji tattaunawar da wakilinmu Umar Faruk Musa yayi da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, General Muhammad Babagana Mangono, bayan da shugaban Najeriya ya nuna bai gamsu da aikin samar da tsaro da hafsoshin soja kasar suke yi ba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari da kuma nasihar Juma'a.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. A jiya Alhamis, kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba, wato shirin da yake kare yara bakin haure akalla 650,000 dake Amurka daga maida su kasashensu na asali. Babban alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya, John G. Roberts, ya haɗe da alkalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi, inda su biyar suka goyi bayan atakawa gwamnatin Trump birki, hudu kuma suka yi akasin haka. Ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump, wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata. Shirin wanda ke kare baki marasa takardun izinin zama a Amurka, waɗanda aka kawo su kasar tun suna yara, duk da cewa yawancin su sun girma yanzu. Tsohon shugaban kasa Barack Obama ne ya kirkiri shirin a shekarar 2012 don samar da kariya ga matasa baki da suka cancanta, ta yadda za su samu damar zama a kasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta. Manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa 'yan majalisar Amurka a jiya Alhamis cewa katsalandan din kasashen waje akan shafukansu ya canza matuka tun daga lokacin zaben shugaban kasa Amurka a shekarar 2016. Kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan kasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsarensu wajen magance yaɗa labaran ƙarya yayin annobar cutar COVID-19, da zanga-zangar rikin jinin kisan Amurkawa bakar fata, da kuma zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da ke tafi, suka bada damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa a Amurka. Har zuwa yau, shafin Twitter bai ga wasu alamun yunkurin 'yan kasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata a Amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba. Abinda Nick Pickles, daraktan fannin tsarin manufofin al'umma na kamfanin Twitter, ya shaidawa 'yan majalisar wakilan kenan, wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsatsauran ra'ayi ta Pakistan su hudu dake da alaka da wasu munanan harare da aka kai a makwabciyar kasar India an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci wata kotu ta musamman dake gabashin birnin Lahore ce ta yanke hukuncin ajiya Alhamis wanda ya gano cewa lallai mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba dan ayyukan kungiyar Lakshar e Taiba wadda kuma ake kira da kungiyar Let an haramta kungiyar Let a Pakistan tun a shekarar 2002 jami'an India da na Amurka sun zargi kungiyar da kitsa harharan ta'addanci da aka kai a Mumbai wanda suka yi sanadiyar kisan mutane 166 a shekarar 2008 ma'aikatar yaki da ta'addanci ta lardin Punjab wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar ta bayyana sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahya Aziz da Abdulrahman Maki da Abdul Salam an jima kadan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu kamar yadda kuka ji a farkon shirin an saki Nasira Ashir na gamayyar kungiyoyin arewa wanda a ranar talata 16 ga watan nan jami'an tsaron Najeriya suka yi awan gaba da shi bayan ya halarci wani zanga-zanga ta lumana a Katsina ga hira na musamman da wakilin sashin Hausa Madida Dauda ta yi da shi
mun yi murna da sakoka da aka yi
to assalamu alaikum Hajja Madina sannumu da wannan lokaci
to wai da aka dauko ka daga Katsina ina yan sanda suka kai ka
wato bayan mun kammala zanga-zangan mu lafiya mun tashi kwamishinan yan sanda na jihar Katsina sai ya faɗa min cewa babban sufaitan yan sandan Najeriya yana so ya gani sai nace to ba damuwa zan je sai ya ce to bari su bani yan rakiya saboda titi da yadda hanya take na cito ba damuwa shi ne ya suka kawo Abuja bayan mun da Abuja sai suka ce ni mu je nan CID FIB to bayan mun zo shi ne sai suka ce suna so na yi ba da bahasi akan wasu abubuwa guda biyu na farko suka ce suna tuhumata da shirya taro ba tare da na sami izini ba gaskiya bane a ce ba mu sanar da su ba mun sanar da su kuma izini kundin tsarin mulkin kasa shi yace ba sai mun nemi izini ba
to bayan wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi
kuma suka caje ni da cewar kungiyarmu da ni kaina mun maida martani ka kausa ga wani magana da yawun shugaban kasar Najeriya wato Mr. Femi Adesina sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar mu ta dattawan arewacin Najeriya Professor Ango Abdullahi inda muka maimar da martani suka ce a martanin mu mun hada hadda shugaban kasa a cikin ba da martani nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu to abin da ya faru a cikin watan February wannan shekara kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ba da wasu bahasi akan yadda harkar tsaro ta lalace a Najeriya inda shi wannan Femi Adesina ya shaka wannan labarai izagi Professor Ango Abdullahi wanda Professor Ango Abdullahi shekarsa 82 a duniya kuma wani dan kasa ne mai daraja wanda Femi Adesina bai fi karfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba a lokacin ba mu maimaita da Femi Adesina mara sani ba so da muna tunanin cewa su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary dan jarida bane kana magana ne da yawun shugaban kasa ka san yadda zaka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a kasar nan sai muka kaddara za su yi masa wannan ba mu masa martani ba sai a cikin wannan satin da ya gabata aka bada makala akan halin tsaro sai ya je dauko wayannan kalamai na zagi da batanci sai saki dora su ya maiwa da shi shugaban mu da mara go duka mambobin kungiyar nan martani cikin rashin mutunci to sai muka bayin masa da ansa daidai abin da yayi fada
to an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban
inda aka kawo ni sun tsare ni a nan ofishin su suka kai ni gurin da zan kwana amma maganar abinci koda sun kawo min bazan yadda in ci abinci na yan sanda ko na makarancin wannan ba saboda harkar tsaro kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni kuma suna ban dama in je in sauko kasa masallaci in yi salloli na kuma suna barin duk wanda yazo guna yazo ya ganni ya zauna kuma suna ta kakaci da ni haka
bayan ka kwashi kwana biyu da wuni daya sai gashi sun sako ka babu kaida yaya akai haka umarni aka ba su su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki
lauyoyi da dama sun je sun ne kin kai takardu ko tuna sun ciccike neman beli na wasu ko ta ko ina haka dai wajen ni da na ga takardu sun kai guda biyar ko shida haka da kungiyoyi ne wasu kuma wasu mutane ne suka kakkawo to daga baya suka zauna da ni suka yi maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu kuma duk na faɗi dalilai na na yin abubuwan da nayi nace kuma a shirye nake idan shi fami Adesi na yana so dan ba san abin da na faɗa a kansa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan daga baya suka sallame suka ce to Sharif ka tafi an sallame ka basir ni in dawo basir wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni
Da a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gazara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Daruruwan mutane ne aka kashe a fadan kabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta kudu cikin makonni biyu da suka gabata a cewar wakilin babban sakataren majalisar dinkin duniya a kasashen Afirka shugaban shirin samar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya a Sudan ta kudu da ake kira UNMISS a takeice David Shirar ya fadawa murya Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a karamar hukumar mulkin Fibon ya karu matuka idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata yace yana fatan yarjejeniyar naka gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwa irin waɗannan rikice-rikice akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna musamman a jihar Jonglei ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba yu akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma akan raba mukamin gwamnonin jihohi goma idan hakan ne to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren abinda shirar ya fada wa sashen Sudan ta kudu na murya Amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar Larabar da ta gabata Dubban masana'antu a Amurka sun fara sake bude harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus amma har yanzu da yawa daga cikin su suna rage ma'aikatansu wasu ƙarin Amurkawa miliyan 1.5 da suka rasa ayyukansu sun nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makonnin da suka gabata a cewar ma'aikatar kwadagon kasar Ajiya Alhamis wannan na zama wani bangaren alƙaluma da aka tattara a makon da ya gabata kuma shine adadi mafi kankanta da aka samu a cikin mako guda sama da watanni uku da suka wuce amma duk da haka adadi ne mai yawa a bangaren tattalin arzikin duniya adadin ma'aikata da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yayi ƙasa sosai a cikin makonni 13 a jere amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka suna hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar COVID-19 zai dauki lokaci mai tsawo zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021
to a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da wakilinmu daga Abuja Umar Faruk Musa yayi da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Babagana Mangono inda ya tambaye shi game da dalilai ko hujjar da hafsoshin suka gabatar masa da ya kasa gamsar da shi wurin samun da tsaro kamar yadda yake fatan a ce an samu ga kuma yadda ya amsa
dalilan dai kamar da aka saba akwai dalilan rashin kayan aiki akwai dalilan karancin mutane wanda mayaka wa'annan guda biyun akwai kuma babba a cikin dalilai rashin na'urori. So wa'annan guda uku, amma ni kuma a matsayina na mai bada shawara a harkan tsaro, gani nake ko muna da duka wa'annan abubuwa dole sai mun samu haɗin kan al'umma. Dole sai mun yaƙi mutanen nan ciki da waje, gaba da baya, sama da ƙasa. Ko jami'an tsaro suna da wa'annan abubuwa, na'urori ma ai suna da iyakansu. Dole sai mun samu goyon baya ƙananan mutane a karkara da birane. Dole sai sun fito wa'anda suke makarantu, wa'anda suke masallatai da coci, wa'anda suke kasuwanni. Dole sai an dinga bada bayanai wa mutane jami'an tsaro. Amma kuma su jami'an tsaron ma muna meeting da manya-manyan su cewa har zuwa ƙasa dole sai sun yi magana da jama'arsu. Su ma ya kamata su runguma al'umma saboda a samu yarda da juna.
To amma General ka ce ba a taɓa shugaban ƙasa da ya ba sojoji kuɗaɗe kamar General Buhari ba. Ya za a yi to su ce ba su da isassun kayan aiki ko wasu na'urori da dai sauran abin da suke bukata alal misali?
Eh, to akwai dalilai da yawa. Akwai dalilin ƙasashe wa'anda ko kun yi yarjejeniya da su kafin su kera wa'annan makaman su bayar. Akwai matsaloli, akwai wannan yana ɗaya a cikin wa'annan matsalolin da ake fuskanta. Saboda haka dole sai an duba, an canza salo, kuma sha'anin duba tsarin ciniki da yake muna cikin emergency a yanzu. Ana ba wa mutane ne inda suke bukata su sai kaya. Saboda haka shi shugaban ƙasa a ganinsa dole ya kamata yanzu a haɗe a sake dubawa. Amma ni na tabbatar maka shugaban ƙasa yana ba da kuɗi ba azzalimi ba ne tun da aka fara wannan tafiyar. A matsayina na mai ba da shawara na san nawa yake bayarwa, kuma na san kishin da yake da shi.
To a gaida Umar Faruk Musa, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka, kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin, Ghana. Ni ne naku Idris Abdullahi Bako. Shirin mu na yau ya leka zangon Kunungu ne, wani gari da yake kilomita 46 daga birnin Kumashi da ke yankin Ashanti. A can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif, wanda yake ɗa ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa wannan zangon, kuma sarkin zangon Kunungu na farko, wato marigayi Alhaji Salihu Abdullahi Maso Kano, wanda aka fi sani da Malam Bawa. Ga yanda hirar mu ta kasance da shi. Kamar yadda muka sani, zangon Kunungu shi ne zango na biyu mafi girma baya ga zangon Kumashi a duk yankin Ashanti. Shin yaushe aka kafa wannan zango, kuma su wa suka kafa shi?
To assalamu alaikum. Sai ce zangon Kunungu dai ba zan iya faɗi shekaran da aka kafa shi ba, amma yanda tarihi ya nuna, shi mahaifina da ake ce ma Malam Bawa almajiri ne na Malam Sha'ibu na birnin Yalwa, birnin Kumashi. To shi ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka fa zango lokacin Turawa sun zo za su aike haƙan Zinariya. To shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na Malam Sallau, sarkin zangon Kumashi a wannan lokaci. Don ka kalli wannan lokacin da shi Malam Sallau ya sarautan Kumashi shekarar 1919. Shi ne ɗauke shi dai wata cikin shekara 1920 zuwa aka kafa zangon Kunungu. Kuma ka tambaya kamar su wa suka kafa zango. To shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa, shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango, ba sai dace Turawa masu haƙan ma'adinai shi ne mice sun zo. Shi sarkin Arna ko sarkin Asanti na garin Kunungu a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina, sai ce to yana so a kafa zango. shi kuma mahaifina sai komo kuma shi wurin malamin shi Malam Sha'ibu na Yalwa ya gaya mishi da sai suka je Kwalangu aka yi kafi aka kafa kasuwa da zango. To bayan sun kafin wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye Malam Sha'ibu ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan. Shi shi Malam Sha'ibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna nan. Dalilin zaman shi Kwalangu kenan kuma aka rada shi sarautar Kwalangu.
Baya ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari, waɗanne kabilu ne suke cikin zangon Kwalangu?
Da yake da aka so ma aikin haƙan ma'adinai akwai Hausawa, Wangarawa, Fulani, Dagombawa, Gwanjawa, Gurmawa, Basari, Kwatakwalawa da kuma wasu kabilu kamar su Dagatawa na Arewa haka ga duka suna cikin zangon Kwalangu. Wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gansu har da sarakunansu.
Mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje. Shin waɗanda ka lissafa din nan akwai ƴan asalin Ghana a cikin su?
Ai akwai Dagombawa ciki su ƴan arewacin Ghana ne kuma na Ambaci, Gwanjawa da Dagatawa, Farfarawa waɗannan duka. Sa'annan kuma akwai kabilan kaba mu ci kaman su Wangarawa haka ga da Fulani da kaman Gurmawa sannan uwa uba Hausawa.
Wato sarautar tana hannun Hausawa kenan?
Hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifina shi duk wani basarakin zango shi ya rada shi. Sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwala maka takardanka kana bar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin.
Me ya bambanta zangon Kwalangu da sauran zangonnin yankin Ashanti ko Ghana baki daya?
In ka je zangon Kwalangu za ka ga kamar an mai tsari abin da Bature ke ce ba layout. Wani lokacin da za a yi da take Turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi mai dai shi za ka gani ka je zangon Kwalangu har gobe za ka kowane gida lori zai iya ya yi zagaye. Wato abin da Bature ke ce ma layout. An mai tsari sosai 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 an fi da tituna sosai.
Da me zangon Kwalangu ya fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari?
To kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansin inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga zirga cikin mansin inda ake haƙan zinna wani ƙaramin jirgi ne ya fita wannan unguwa ya ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani. Sannan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka. Sa'annan su kuma ƴan zango asalin su ƴan kasuwa ne na manta da Yarbawa kuma akwai Yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin Kwalangu. In ka je ba kasuwan Kwalangu za ka ga kamar da Yarbawa su ne suke da yawa da Zabarmawa duka ga suna nan.
Shin ku mutan Kwalangu da me kuke alfahari?
Abinda muke alfahari da shi ko abinda aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wani kullum ina alfahari da wannan abin.
Kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin Kwalangu tana da nata taken kuwa?
In ka dubi sunan garin da kanshi suna ne na harshen asanti ko na enwoho ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ne ana nufin wani abin amfani ka gane ko akwai an ka je wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin da yake gari ne da ake haƙar zinariya shi zama Kwalangu Kwalangu amma ko na enwoho abin da ake nufi da shi kenan.
Wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta bangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa?
Kwalangu da yake sun sa'a kwarai da yake lokacin da su Turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a Kwalangu amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin haƙan zinariya suke yi. To abinda da ke damuwa ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance. Sa'annan batun makarantar boko kuma shi kuma sun ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon Kwalangu wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai yanzu wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta ƙirƙiro a zangon Kwalangu ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin Kwadangudu. Mu wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959.
Na ga wannan makarantar mahaifinka ya assasa, akwai wata babbar makaranta a Kwadangudu.
Eto kwanakasa Kwadangu, Kwadangu tawayen gari ne, Kwadangu Odumasi, haka aka ce akwai Odumasi, su kuma akwai suna da zangon su, eh suna da zangon su. To sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa Kwame Nkrumah zo yana fada da ilimi, an gina musu su ma aka ba su makarantar secondary da yake yayi ya an yi rini manya-manyan mutane na cikin kasan ga sosai-sosai, wannan abin alfahari ne da wannan makaranta na secondary.
Ko za ka iya ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga Kwadangu?
Wanda dai hankali na ke kan shi yau shine kamar shi babban yayanmu, kamar mu da muke nan birnin Akra, shine Mamman Tahiru da yake yana kusa da National Chief Imam, shi kuma Limamin Limamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan Kwadangu. Ya dan Mallam Tahiru wanda ya fara kafa masallaci a birnin Kwadangu. Sannan kamar shi yaron ga kwararren kwallon kafa su da Muntari, uwar shi ita kuma mutuniyar Kwadangu ne. To akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan Ahmed Mubarak da ya aiki da shi ne Council General na Ghana da ke kasar Saudiya, duka mutane ne na Kwadangu. Akwai su da haka nan dai, zan iya tuna da su duka ba baki daya.
To masu wararon mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato Alhaji Baba Sharif, yayi kawaici ne na Hausawa domin tsohon mataimakin mai haɗa kan jama'a ne na babbar majalisar adawa ta NDC, kuma shi ne shugaban gidan rediyon Marhaba da ke Accra. Ni ne naku Idris Abdullahi Bago daga Alpha Radio kuma shi Ghana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wani jigon.
A bani sarauta sarkin pound ko kuma sarkin dollar, basu na CD da na naira domin su mun basu san bola.
To yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Idris Bashir, imamin babban masallacin Juma'a da ke garin Aba cikin jihar Hadiya. Nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganan tsaro ne wanda ya zama wajibi a kan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. Su fasani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin ɗan adam, wanda jinin ko da ba musulmi bane ba. Manzon Allah hadisin sai ke cewa daidai da azubta jinin mumini guda ɗaya, gara mutum ya ɗauki ga tai ko shehu ya je rusa ɗakin kafa, saboda haka muhimmancin da rai da mumini yake ci. An waye gari yau ana zubta jinin mutane a Najeriya ba shi ba gari. Muna roƙon shugabanni ku yi abin da ya kamata, ku tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kusan killa da ake wa al'umma ba shi ba. Muna kira ga al'umman Najeriya da su ba gwamnati da haɗin kai a wuraren da kamata, domin yin haka shi zai kawo mana cigaba. Zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai ba ne ba. Abin da muke magana shi ne a ba su shawarwarin da suka kamata, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari, in yayi kuskure su gaya masa, in yayi daidai su taimake shi. To wannan abin da muke fatan yan Najeriya musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samu isa inda ya kamata. Fatan mu shi ne waɗannan matsalolin da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayani a kansu, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Najeriya dai ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasar da take wannan, saboda haka zaman lafiyar kudu arewa da gabas da yamma sai zaman lafiya mu. Ba mu alaikum ku rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu
Allahu Allahu. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice. Hadiza, a jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba. Sannan a jiya Alhamis manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa ɗan majalisar Amurka cewa katsalandan ɗin kasashen waje da ake a shafukansu ya canza matuƙa, Baya ga haka an tabbatar da wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan su hudu da aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci.
To masu tauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Sidi bai hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari, ke muku fatan alheri. Ma assalamu.